بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرتي جاء من ترسل آية تقوم شاشدة شكرا ونن سورة سورة الأنفال كما تاتي رمغنا الدمكة فيا أكانتا shine hukuncin guduwa a wajen yaki, daidai inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum allazina kafaru zahfan fala tuwallihim aladbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad baa bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Muka yi bayanin cewa gudu a wajen yaƙi bai halatta ba, yana cikin kabira min al-kaba'ir. Sai fa in ya zanto cewa mutum ya yi ne don dabarar yaƙi, ko kuma mutum ya gudu don ya koma zuwa ga babbar rundunar da ya fito daga cikinta, ko kuma idan ya kasance mutum ya gudu don saboda adadin kafirai ya ninka na mummunai har sau biyu da ɗoriya, amma in so biyu ne kadai to bai halatta gudu ba. To waɗansu malaman suna cewa wannan aya ma kanta da take maganar gudu a wajen yaƙi ta shafi yaƙin Badar ne kadai. Mana in banda yaƙin Badar babu yanda za a idan ka gudu a wani waje laifi a kanka. Abinda suka dogara da shi fadin Allah ta'ala wa man yuwallihim yawma idhin duburahu. Yawma idhin ana magana ne akan ranar Badar, ba wata rana daga cikin sauran ranaku ba. To wannan magana ta shahara wajen malamai, sai dai kuma da dama daga cikin malamai sun mayar da martani akan cewa wannan ba haka yake ba, wannan ya shafi gudu a ko'ina. Duk da an ce yawma idhin ba wai ranar Badar kadai yake nufi ba, yana nufin dukkan ranaku na yaki. Domin in ka ce ranar Badar, ai ayar ba ta sauka ba sai bayan an kammala yakin Badar ɗin. Inda ranar ta shafa, ta yaya za a yi a dawo da ranar bayan mummune su yi aiki da wannan ayar? To lallai kenan ta shafa sauran ranakun da suka biyo baya. To yau za mu tashi farkon aya ta 17. Falam taqtuluhum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رأيت إذ رأيت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا الله سميع عليم.
فلم تقتلوهم باقوني كو كركسي كافري أفيل بدر با ولكن الله قتلهم فندي الله مدوك كنزر كيشيني يكركسي سو معنى بعد ترهم كود دبارم كو قيدة النصر با سيد آدد الله سبحانه وتعالى دت مقنصة يوم كو كتي tanadin ku kadai bai sai sa ku nasara ba, dole sai da adadin Allah, sai da ganin damar Allah. Shine ma'ana falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramait, baka yi jifa ba ko kuma baka yi harbi ba da bakanka yayin da kai harbi, walakin Allah rama, sanadi Allah madaukakin sarki shine yayi harbi. Abinda wannan aya take nufi, wa ma ramaita, harbin da kai ya kai wannan annabi mai girma idan mai tadin nan yayin da kai harbi, to harbin nan ba kai kai shi ba, walakin Allah rama, Allah madaukakin sarki ne yayi. Abinda wannan aya take nufi, tana nufin kai dai ka dana kibiyar ka akan kulinka ka harba, wannan shine ka sani. Amma waye bin sunnawin daukar kibiyar ya isar da ita ta samu abin da ka harba, wannan Allah ne. amma kai ka dana kuma alal hakika ka harba amma waye isar da wannan abun Allah ba wai ana nufin kwata kwata annabi ya bi ba dan kila ka fahimci wa ma ramaita baka yi harbi ba to ya za ka yi da iz ramaita yayin da kai harbi sai kuma to ka da walakin wa ma ramaita baka samu abin da ka nufa ta samun sa ba iz ramaita yayin da kai harbi din nan walakin Allah rama Allah shine yi nufin samun wannan abin har harbin kai kai gare shi an gane ko wannan shine abin da wannan aya take nufi to malamai sun yi sabani dangane da wannan aya akan maganganu hudu har zuwa biyar amma mafiyan shaharar magana magana guda biyu akwai wanda suke cewa wannan aya ta sauka ne bayan an dawo daga Badar sahabbai suna tafiya suna tinkaho suna alfahari فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي فأكون يكون في نصر الله وأن النصر هذا جوجل الله تجيب هذا يكرفون كل شيء داك كدين على فاري كدين ولكن كاه وكد كذا فأكون أتوى كنت نصر على الكفر يا الله ليه كده ما يبقون بناكو بناكو سننكو هم كان أنت أكتي عن نبي بيجيفة ولو كتين ديجيفة لشين أكتي أيضا أكتي في لنقه دنيا النبي صلى الله عليه وسلم ya dauki makinsa ya jefi wannan mutumin da shi ana kiransa Ubay ibn Khalaf Ubay ibn Khalaf saboda haka sai wannan maki ya je shiga wuyansa mutumin ya fadi da ya fadi aka zo aka tayar da shi ana cewa ai ba komai ai raunin da ya ji ma dan kadan ne sai ce a na tabbatar sai na mutu aka ce saboda me yake tun kafin a zo yakin nan dama na ji labari ya zo annabi na cewa ya yi mafarki shi zai kashe ni to ko da tsinke ko ya soke ni sosai na mutu din to in ban da tsayar kafiri da ba sai kalmar shahada ba a lokacin tunda duka tabbatar mutuwar zai yi ai da sai sai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to ba abin da Hausa yake cewa kadara ka riga fata saboda haka a hakan ya mutu to shi ne Allah ke cewa ma ramaita iz ramaita yayin da ka jefa wannan kafirin da mashi ba kai ka isar da wannan mashin naka ba yayin da ka yi jifan walakin Allah rama Allah ne isar da wannan jifan da kai har kai gare shi ko kuma abin da ya faru a yakin Hunaini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jimki kasa da takun hannunsa ya watsa a cikin taron kafirai babu wani mutum ɗaya daga cikin su face sai da kasan nan take da idansa ko kaga babu wani gwanin harbi da zaka jera masa mutum goma yanzu ko gwanin iya jifa ka ce ya dauki kasa jinki ɗaya ya jefa kuma ta samu idan kowa ba zai yiwu ba lalle wannan ubangiji ya shiga ya yi ruwa da tsaki cikin al'amarin da haka da annabi ya dauki wannan jinkin kasa ya watsawa kafirai to sai Allah ya raba wannan jinkin kasa sai da idan kowane kafiri ya samu cikin su to shi ne wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kowane ɗaya daga cikin biyu da wannan maganganu waɗanda kuke so ne wasu ya shahara malamai sun faɗe su waliyyul mu'minina ubangiji ya ba ku nasara akan kafirai dan Allah ya jarrabuhum manai minhu wata jarraba daga gare shi bala'an hasara jarraba kyakkyawa jarrabawa kyakkyawa shi ne ubangiji ya baka nasara ya tabbatar ma da manufarka da kake so ka samu kan wata matsala taka to wannan shi ne jarrabawa kyakkyawa ubangiji ya baka lafiya ya baka dukiya duk jarrabawa ce kyakkyawa amma jarrabawa kishiyar kyakkyawa shine ubangiji ya tsora maka cuta ubangiji ya tsora maka talauci ya sa a kore ka daga aiki duk wannan jarrabawa ce mummuna kowane ɗaya kuma Allah na yi wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna iya jarraba ku da sharri dan mu ga juriyarku muna iya jarraba ku da alheri dan mu ga godiyarku shi yasa annabi ke cewa al'amarin mummuni yana da ban mamaki al'amarin mummuni gaba ɗaya alkhairi ne baya da kishiyar haka idan alkhairi ya same shi sai ya yi godiya to wannan godiyar da ya sai ya zame masa alkhairi dan Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid idan sharri ya same shi kuma sai ya yi haƙuri to haƙurin nan kuma sai ya zame masa alkhairi dan Allah ce innama yuwaffa as-sabiruna أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. falala ta hakuri ta zo, saboda ka bawa na gari in ma dai ya samu alkhairi to sai ya godiya sai ya zama almasa alkhairi, in ma sharri ya same shi sai ya yi hakuri ya mayar da al'amarin zuwa ga Allah to wannan ma sai ya zama masa alkhairi. To nan gurin Allah ya ce waliyul mu'minina, Allah ya ba ku nasara a filin Badar da ma duk inda kuka je yaki, domin Allah ya jarrabu mu'minai minhu daga gare shi bala'an hasana, jarrabawa kyakkyawa, huwan nasr wal ganima, shi ne samun nasara da kuma ganima. Inna Allaha sami'un alim, lallai Allah ta'ala mai ji ne dangane da maganganunku, sannan kuma alimun masani ne dangane da ayyukan mutane da halayensu. Sai Allah ya ce
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
ذلكم نصرة لكوكا تأتي لهم فدرفا أبندي يسهر كوكا نصرة دندق أبنجي الأمر يتقوم دو من جربة نديتي وأن الله هم الذي ألا تعالى موهن كيد الكافرين حين يرونن كلكم لن كافرين دك ما يكرسن سودا كيد سو Ubangiji na iya rauna na kafirci makircin su zanto ba su nasara ba. A wata kira'an wa'anna allaha muwahhinun kaidal kafirin, Ubangiji shi ke rauna na dai kaidi ko kulle-kullen da kafirai suke yi, ya zanto cewa ba su samu cimma manufarsu ba.
Na'am.
In tastaftuhu, idan ma har kun nemi a baku nasara, ayyuhal kuffar, wato ya kuta ran kafirai, faqad ja'akum al-fatahu, to nasaran ta riga ta zo, sai dai kuma ba ku aka ba waɗansu ku aka ba. In har kun nemi a baku nasara, nasara ta riga ta zo. Wa in tantahu, idan har da za ku daina abin da kuke yi na kafirci, fa huwa khairun lakum, to wannan shine mafi alheri gare ku. Wa in ta'udu, idan kuka sake komawa zuwa ga ayyukan barna da kuma sabo, na'ud, mu kuma za mu koma zuwa ga azaba da kuma kama ku da sakamako. Walan tughni ankum fi'atukum shay'a, yawanku ba zai amfanar da ku komai ba, walau kasurat, ko da tawagar ku ta yawaita. Wa anna allaha ma'al mu'minin, kuma lallai Allah ta'ala yana tare da bayinsa mu'minai. Tarayya ta ji da gani da kuma ilimi, tarayya ta ba su taimako da kuma agaji. To wannan aya maganganu guda uku ne a kanta. Akwai wanda suka ce ayar wannan an saukar da ita ne don a fuskanci kafirai da suka je yakin Badar. In tastaftuhu faqad ja'akum al-fatahu, domin kafin su fito yakin Badar, Abu Jahl da sauran kafirai roƙon Allah suke sa suke, ya Allah, duk wanda yake mai yanke zumunci a cikinmu, duk wanda yake raba tsakanin miji da mata, tsakanin ɗa da mahaifansa, ya Allah ka gaggauta masa azaba, ka gaggauta ɗora abokin adawarsa a kansa. Abinda suke nufi da wannan addu'a da annabi suke yi, so a fakaice, wa annabi ya yanke zumunci saboda ya zo ya ce abota Allah shi kadai, su kuma suna da rata da uzza da hubal. To kenan ya kawo saɓani a tsakanin jama'a, kansu haɗe ya zo ya raba kai, haka suka ce, ya zo ya raba kan mutane, saboda haka suka ce ya raba tsakanin ɗa da mahaifa, ya yi kaza ya yi kaza. To sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan addu'a, in tastaftuhu, in kun nemi Allah ya kawo nasara ga wanda yake ya cancanci a bashi nasara ɗin, a kuma ɗora shi kan wanda ya cancanta a ɗora shi a kai, faqad ja'akum al-fatahu, to nasaran ta zo gare ku, sai dai ba ku aka ba ita ba, an ba kishiyar ku, shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. Wa in tantahu, inda a ce za ku daina kafirci, ku daina abin da kuke na barna, fa huwa khairun lakum, da shi zai fi alheri a gare ku. Wa in ta'udu, amma in kuka sake koma zuwa ga ayyukan barna, na'ud, to kuma za mu sake komawa zuwa ga yi kama ku da azaba. Ko kuma wa in ta'udu, in kuka sake komawa don yin yunkurin ku yaki annabi, na'ud, mu kuma za mu dawo wa annabi da agajin da muka saba ba shi da taimakon da muke ba shi walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasrat a wannan lokaci jama'ar ku ba za ta tsina namu ko komai ba ko da ta yi yawa to kaga wannan ya zanto kafir ya ka fuskanta da wannan maganar kenan akwai wanda suka ce maganar an fuskanci mun ne da ita kenan in tattafihu idan kun nemi cin nasara ya koma mun ne faqad ja'akumul fatah to hakika nasara ta zo muku daga wajen Allah shine san da Allah ke cewa menene lokacin da annabi ke abin nan in tattafi sunan rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum kaga san annabi yayi addu'a neman agaji ya nema to shine Allah ce faqad ja'akumul fatah hakika nasara din ta zo muku kamar yadda kuka bukace ta to amma ya zakai da wa in tantahu fa huwa khairul lakum shine rigima to sai suka ce wa in tantahu inda za ku dina jayayya a gaban annabi irin jayayyar da kuka yi wannan suke cewa ganima mu za a ba da tije su su za a ba kamar su su za a ba kamar yadda muka karanta jiya da a ce za ku dina yin irin wannan fa huwa khairul lakum shi yasa alheri a gare ku ku dina yin irin wannan jayayya gaban annabi bai dace ba wa in ta'udu in kuka sake koma kuka yi jayayya gaban annabi na'ud to mu kuma sai mun sake saukar da aya mun gargade ku cewa ku daina din dai to amma ya za'ida walan tuguni an kuntu yatukum shay'an walau kasrat wannan dai ba zai dace a fuskantar da shi zuwa ga mummune ba tunda san gaba Allah ya ce wa inna Allaha ma'al mu'minin da haka dai ra'ayin farko shi ya fi ƙarfi akwai ra'ayi na uku bai kai wannan ƙarfi ba su raba bamirin suka yi in tantafi wa faqad ja'akum al-fath wannan ya tafi mun bane wa in tantafi wa huwa khairul lakum har zuwa ƙarshe wannan ya tafi kafire to kuma raba ad-dama'ir ba tare da wani mujib ba baya cikin ka'ida sananniya a larabci ad-dama'ir dukkan su suna komawa ne tun sabbu fi qalbin wahid da haka dai ra'ayin farko shi ne mafi inganci sai ya zanto kamar ubangiji na yi musu cewa ai nasara din nan da aka ce akan ku kuka bukace ta ku kuka ce Allah ya bayar da nasara akan wanda yake akan wanda ya bayar da nasara wato ya bayar da ci baya kan mutumin da yake mai yanke zumunci ku kuka kone masu yanke zumunci annabi ba ya yanke zumunci ku san Allah ce
ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
يا أيها الذين آمنوا يا ودن لسك إيماني أطيعوا الله كي طاعة الله معناك بعض عندك رموتك لتافنسا ورسوله كما كبي من زنس صلى الله عليه وسلم معناك بعض عندك كسامه لإن جنتتو حديثا ولا تولوا عنه كدكو جوية بايا دبرن أمرن الله كونا من زنسا wa antum tasma'un alhalin kuna ji ana fadakar da ku ana karanta muku duk abinda aka ce Allah ya ce manzon sa ya ce to ku kokarin bi abinda aka ce ku bari to ku kokarin dainawa sai ce me
wallahi kunu kan ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un
wa la takunu kad ku kasance kan ladina qalu sami'na kamfar waɗannan da suka ce lalle mun ji abinda aka faɗa mana wa hum la yasma'un alhali ko ba su yi ji ba ji na karɓar gaskiya din dan ji iri biyu ne akwai wanda za su ce sami'na wa sami'na mun ji amma ba za mu bi ba to wannan ko ba shi ne makasudin abinda Allah ke nema ba abinda Allah ke nema sami'na wa ata'na mun ji kuma za mu yi biyayya da haka sai Allah ce wala takunu kal ladina qalu sami'na kada ku kasance tamfar waɗannan da suka ce lalle mun ji su ne yahudu amma ji ba na da'a ba fa wa hum la yasma'un domin ba su yi ji ba ji wanda yake na yin da'a ga abin da aka karantar da su ko aka faɗakar da su
inna sharwaddawati inda Allahi summul bukmul ladina la yahsinun
inna sharrad dawab lalle sani mafi sharrin mai tafiya a ban kasa domin ad-dawab jam'i ne na ad-dabba wad-dabba shi ne duk abin da ke tafiya a ban kasa dan adam ne dabba ce mai kafa hudu mai kafa biyu menene duk abin da ke tafiya a ban kasa kuma su ne dabba domin Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sai ce mai ominhun manyamsi alabatunihi ominhun manyamsi alarijilai waye ban yi zai alarijilai ba dan adam ba da sauran rufaye ominhun manyamsi ala arba ya tsaluku allahu ma ya sha inna allah ala kulli shay'in qadir kaga yace khalaqa kulla dabbati saboda ka dan adam ya shiga ciki kenan dan abin da dabba take nufi mai tafiya a ban kasa wanda baya rayuwa sai a farfajiyan kasa ba a cikin sama yake ba domin mala'iku su ne a cikin sama amma dukkan sauran halittu ko akan tafa suke ko da akwai wanda ke suke shawagi da fuka-fukansu a sama dole dai za su koma su zauna a kan kasa su kwana don za su yi sheka a kan itaciya itaciya kuma da ta sheka tana a kan kasa za su sauka kasa su yi kiwo su kalace abinci su ɗebi yayi da za su je su yi wa kansu gidaje duk dai kaga a kan kasa suke kenan an gane ko to inna sharrad dawabi lalle mafi sharri cikin masu tafiya a ban kasa din nan su ne as-summul bukum alladhina la yatlun as-summu wato kurame waɗanda ba sa sauraron gaskiya al-bukumu bebaye waɗanda harsunansu ba sa iya furta gaskiya alladhina la yatlun su ne waɗanda ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu abinda wannan aya take nufi duk wanda ya kurance wa ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda harshensa ya zanto baya iya faɗin alkhairi sai dai sharri ba zai iya faɗin abin da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce ba to wannan shi ne mafi sharrin halitta a ban kasa ba wata halitta da ta fi shi sharri shi ne abin da wannan aya take nufi inna sharra dawabba inda Allah as-summul bukmul ladhina la ya'qilun ma'ana in ɗan adam ya samu kansa a cikin irin wannan hali ya fi kowace dabba ma lalacewa kenan to shi yasa ayoyin alkur'ani kullum suna da alaƙa da juna wannan zai nuna maka ka fahimci can karatun mu na bara wa laqad zarana li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall sun fi dabba lalacewa mako sunan shi ne inda sharar da wabi inda Allahi as-summu mafi sharri domin lafazin as-sharru a nan daidai yake da ka ce as-sharru lafazin khair da lafazin shar ko daga lokaci ana ba su siga ta af'alu tafdil duk da cewa ba su zo a kan mizani ko sikelin da ake auna kalmar af'alu ba cewa suka yi wala rubbama aghnahumu khairun wa shar an qawlihim akhyaru minhu wa akar misal da ma laraba sukan ce haza sharrun min haza ko haza khairun min haza idan to ba anasta haza asharru min haza haza akhyaru min haza daidai wadai da ma'anarsu da juna to nan inna sharrad dawabi ai inna asharrad dawabi mafi sharrin wanda ke ban kasa su ne wanda ba sa bin gaskiya in an faɗa musu ba sa iya furci da gaskiya idan ma sun santa ba ta iya furtata annabi ko yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasum duk wanda bai faɗa alkhairi ba to yayi shiru in ko bai faɗa alkhairi ba zan to ya faɗi kishin alkhairi to kuma ana ji musu tsoron shi da cikin wannan aya Allah ta
wa amma Allah fi khairin la ma'hum ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
ولو علم الله فيهم خيرا دعتي الله يكن أقوي على خيري تترد وتنى متاني دعتي الله يكن سوما سجي أرواني لأسمعهم سودا الله يجير لسجين فهنتا بادي كون توكا صوتي با ولو أسمعهم ينزدن تند باسد على خيري قودا الله يجير لسجين فهنتا yanzan to an karanta ayar an karanta hadisin sun ji daidai sun fahimci inda ayar ta dosa sun fahimci inda hadisin ya nufa ko da za a ziyar da su haka din latawallau wallahi sai sun juya baya wa hum mu'ridun suna kawar da kai su ki yadda da abin da aka faɗa to wannan kaga Allah na nuna yadda rabauta na mutum ya karɓo wa'azi ba shi kanshi ba karamin rabo bane ba babban rabo ne in ba haka ba sai wani mai yaji ya san gaskiya ka faɗa amma ba zai iya karɓa ba ba zai iya karɓa ba kamar yadda can aya ta gaba za ta nuna mana idan mun zo sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني استجيبوا لله وأنت مكرا الله وللرسول لكم مكرا منزان الله صلى الله عليه وسلم أنت وطن أنت أن يرين طاعة أنزني إذا أبين دعك كرايك وقائك إذا دعاكم لما يحييكم يا عند الله قوم منزان ستنجي كرايك لما يحييكم أنزني إذا أبين دعك راير دعك to abin da zai rayar da mutane waɗansu malamai suka ce shine jihadi domin jihadi da shine dan adam ke samun ƴanci a bankasa idan Allah ya kira ku zuwa ga jihadi idan manzonsa ya kira ku zuwa ga jihadi ko an sa masa dan jihadi din nan duk da cewa kuna jin tsoron a cikin sa akwai rashin dukiya akwai rasa rayuka amma zai zanto alheri a gare ku dan sai tabbatar muku da ƴanci a bankasa kamar da Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم قائد يغني قفا ظاهر انت شر لي أما كما الخير لي أغريق وأتسرر في كوه كسنبا تأي يواء ظاهر أبو كنا زمان الخير لي أما أتكنس كما يزنت شر لي داك إذن دي ألا يكي لا يكو دا منظر زواغ جهادي لي زواغ كون إذن الأمر لكذي ألا يتك يكو النبي يتك كودا أظاهري a tabaran hangen nesan ka kana ganin sharri ne abun tokar ka zakan wa abun sharri lalle akwai alkhairi a ciki sai dai kai baka fahimce shi ba yastajibu lillahi wal rasul wa an zikran Allah da manzon sa yaza da hukum idan yayi kiran ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alamu ku sani cewa annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi ubangiji na sa makance tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana Allah na sanya shamaki Allah na sanya katangar karfe bainal mar'i wa qalbihi tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana idan har Allah ya kiraye ka yanzu cewa kai kaza ka fahimci kiran kai gobe ka kiraye ka kai kaza ka fahimta kai to wata rana za a zo ko da zuciyarka tana son ta yi ko ba za ka iya ba Allah ya sanya murfin karfe akan zuciya ba za ka karɓi gaskiya ba shine abin da Allah ya ce wa Yahudawa falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karka cewa gaskiya da gangan bayan sun gane ita gaskiya ce azaga Allahu qulubahum sai Allah ya kare inji za su cikin fata din ta yadda ko sun so su dawo ko ba za su iya dawo ba summun bukumun umrin fahum la yarjiuna to ba za su taɓa dawowa ba kenan wannan shine shi'umci na idan mutum ya ji gaskiya yake karfanta in ka ji gaskiya koyaya ka karfe ta ka yi aiki da ita koyaya an faɗi gaskiya kashi goma ka sa kashi goma ɗin nan ka ɗauki kashi biyu kashi uku kashi biyar gwargwaron grade ɗin imaninka ka yi aiki da abun ya sa sai ka jefar da ita gaba ɗaya in ka jefar da ita gaba ɗaya nauyi aka ɗora ma gobe aka sake faɗa nauyi aka sake ɗora ma jiba haka an sake ɗora ma nauyi to sai a zo lokacin da sharri ya cika zuciyarka idan alheri ya zo ba zai samu wurin shiga ba tamfar kofi ne aka zo aka cika shi da barasa aka ajiye shi kai kuma ka zo kana son ka sha ruwa ga ruwanka a kwalba za ka sa a kofin yanzu ya za ka yi dole ka juye wancan barasa ka zuba don ruwan ya samu wurin shiga amma in ka ce a tun da dai ruwa ne bari in yi ta zuba za ka yi asarar ruwanka saboda haka dole babu yanda za a yi su a ɗuri guda sai wannan ya fita sannan wannan ya shiga sai in ka kankarewa zuciya dukkan dattin da ke cikin ta sannan sai alheri ya samu shiga amma in ka kyale sharri yayi yawa a cikin zuciya to babu yanda za alkhairi ya zo ya samu shiga ciki shine wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa ya Allah karka sanya shamaki tsakanin mu da zuciyarmu wa annahu ilayhi tuhsharun kuma lalle fi Allah ilayhi zuwa gare shi ne tuhsharuna za a tashe ku a tara ku ranar tashin kiyama dan ya muku sakamako da irin ayyukan ku na
wasu fitnatan fi fannin alladhina zalamu
fitnatan ku ji tsoron fitnar da la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci kadai daga cikin ku a'a tana shafar kowa da kowa ku ji tsoron fitna wanda idan ta zo sharrin ta ba kan wanda suka jawo ta kawai zai shafi kowa da kowa shine wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa wa'lamu kuma ku sani cewa anna Allah shadidul iqab lalle Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin hukuma ne akwai hadisi da suke taimakawa wajen fassarar wannan aya daga cikin wannan hadisi akwai hadisin da annabi ke buga misali dangane da mutanen da suke barna da kuma yan kallo wanda su ba sa barna ko ba su hana a yi ba sai buga misali tsakanin su yake kamar mutane ne suka shiga cikin jirgin ruwa jirgin ruwan nan yana da gidan kasa yana da gidan sama wanda ke gidan kasa in sun tashi ɗiban ruwa a teku ba su samun dama sai sun hayo sama inda yan uwansu suke sannan su je su kamfato ruwa sannan su koma kasa suna yin haka yau da gobe sai suka ce kai mun dame ku abin da yafi bari dai mu kula jirgin ruwan nan mu huda shi daga nan kasa sai ruwa ya shigo ta yadda ba sai mun zo mun dame ku ba annabi ce to in sun kame hannunsu sun hana su kula jirgin ruwan nan to na jaujami an su duka duk za su tsira don ko suka sai ku huda mana a bangaren ku yake idan jirgin ruwa ya shiga ruwa mai zai faru da na saman da kasan da za su shiga to wata al'amura yake tsakanin mutumin da yake sayar da barasa da mutumin da yake barna da mutumin da yake abin nan da kuma wanda yake dan kallo yace a'a ni kare na bana baka tona ko bana koranka ma'ana ba zan yi tarayya da kai ba cikin aikin ka na kwana ko ba zan iya hana ka ba kowa ta fi tafi shi to idan azabar Allah ta zo gaba ɗaya kai da shi za ta saba yanzu akwai dangogin azaba da annabi ya faɗa cikin hadisi ayoyin alqur'ani suka ɗan yi ishara zuwa gare su bisa ga cewa suna jawo bala'i a cikin ƙasa su jawo cututtuka su jawo annoba su jawo wato yankewar ruwan sama su jawo janyewar albarkatun ƙasa gaba ɗaya irin wannan ayyuka mutane suna yi kuma ba a hana su to don saboda haka lokacin da Allah ya janye ruwan sama ko min kiyamar lalinka ba za a ware gonar ka ki daya maka wannan ruwan ba yadda aka janye a gonar mai barna kai ma abin ya shafe ka wanda ku fitnatul lati sibanna allazina zalamu minkum khassa amma da kai yunkuri ka hana shi to da sai a hana da shi kenan in bai daina wannan ƙwarna ba ba ga azabar ba za su zo ba da haka Zainab bintu Jahash ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce da shi annahu lakum wa fina salihun yanzu Allah na iya halakar da mu ya saukar da azaba a kanmu bayan ga salihan bayi a cikin mu annabi ce na'am idza kathura al-qabr yace ko da salihai sai an halakar da ku matukar barna ta yi yawa haka yace na'am idza kathura al-qabr za a halakar da ku matukar barna ta yi yawa ga fa salihan bayin ga masu kiyamun lailin ga masu karatun qur'ani amma sai an yi fari sai an yi kwalara sai an yi cuce cuce iri saboda ga yan tafargaza na yan bindiga daɗi ana kallon su ba hana su ba ba yi musu wa'azi ba a unguwa babu wani tsari na mazauna unguwa a ce kuna zauna a unguwa sai kuma ga wani ya zo ya kawo muku gidan barasa a unguwa shikenan sai ku kafa kwamiti na dattijan unguwa ku je ku same shi wani kai dan uwanmu ne musulmi jiya kuma ubangiji ya haramta in kana son aya duba suratul ma'ida ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan kaji abinda Allah ya faɗa kuma kafin mu zo nan gurin 80 cikin 100 muna kyautata maka zaton in mun isar ma da sakon Allah zai ka karba saboda ka giya haramun ce tun da giya haramun ce kai ma bai halatta kuma ka taimaka mai sayar da ita ba dan taimaka mai ita din shi ma haramun ne dan Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan a matsayin ka na dan uwanmu so muke a gudu tare a tsira tare maganar gidan giyan nan a rufe a ba su notu a tashe su wannan unguwar su yi haka wancan unguwar su yi haka wancan mai gidan haya ya yi haka wancan ya haka za a samu gidan barasa ga yi sai alkhairi gaba ɗaya ya zo ya mamaye garin amma ya ka ce wane a wanda ai kowa cin da cin kansa yake baka san makocinka na gauro baka san nema ba kowa na farna a unguwa ba wanda ya sai ana kowa idan halaka ta zo ku duka za ku shafa akwai hadisi tabbatacce
na Aisha radiyallahu ta'ala anha, annabi ke cewa akwai wani zamani da zai zo waɗansu za su je su yi yunkurin rufe ɗakin Ka'aba. Sai sun tafi sun zanto tsakaninsu da ɗakin Ka'aba saura kiristi isa wajen, sai Ubangiji ya sa ƙasa ta yi girgiza gaba ɗaya. Sai al'umar da su da dukkan wanda ya yi tarayya da su ta gari ko yake makotaka da su, har wanda yake kasuwa sai girgizan ƙasa ta shafa. Sai Aisha take cewa yaya za a halakar da mutane, wani yana kasuwa wani yana fatauci, bayan baya cikin wanda suka yi tarayya wajen aikin barnan a je a halakar da su? Annabi ce haka za a halakar da su gaba ɗaya, sun mayu ba suna alani ya fi, sannan ranar tashin kiyama kuma niyyar kowa ta fice shi, amma a nan dai duniya azabar sai ta tafi su duka. Da lokacin da za su tafi da su zai ta hana su mana, amma sun lubuta hana su suka ce mu ba ruwanmu, amma dai ba za mu tsaya kuma kuma ba za mu hana ku ba. Kaga yin azaba ta zo sai ta shafe su gaba ɗaya. Shine wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa, ku ji tsoron fitnan da idan ta zo ba waɗanda suka jawo ta kadai, ba masu zalunci kadai za ta shafa ba. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab, ku sani cewa lallai Allah mai tsananin hukuma ne. Sai ce ni'imar Allah a gare ku idza antum qalilun, yayin da kuka kasance ɗan kaɗan, mustada'afuna fil ardi, ana raunana ku a cikin ƙasa, ma'ana ba ku da ƴanci a Makka, an hana ku sakat, kuna ƴan kaɗan, yakhafuna an yatakhaffafakum an-nas, har kuna jin tsoron mutane su zo su cafe ku, a yi muku kamun ƴaƴan kaji ko kamun zabi, saboda ba ku da ƙarfi ba ku da yawa. Ku tuna wannan matsayi da kuka samu kanku a ciki, amma fa'awaku, sai Ubangiji ya taro da ku ya ba ku iko ko ka yi hijira daga Makka ko ka je Madina, ko ka yi kasuwanci ko ka yi noma ko ka yi noma ko ka yi sauran al'amura, arzikinku ya haɓaka, imani ya ƙarfafa, daular musulunci ta samu ƙarfi, wa'ayyadakum, Ubangiji ya ƙarfafe ku, binasrihi, wato da taimakonsa, wa razaqakum min at-tayyibat, kuma ya arzita ku min at-tayyibati, da dangogin kayan abinci na halal ko dangogin arziki na halal, duk ya muku wannan ne la'allakum tashkurun, ko kai mazamanto masu godiya a gare shi, shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Allah na tsara wa mamane halin su na da da kuma halin da suka samu kansu a ciki daga baya. Da suna talakawa ba su da komai a Makka, an hana su sukar ba su da yanci, da suka je Madina sai suka samu ƙarfi, kuma Ubangiji ya tabbatar da zalar musulunci a hannunsu. Kaga wannan babban ni'ima ce da suke bukatan yawa Allah godiya a kanta daga lokaci zuwa lokaci.
Ya
na'am,
ya ayyuhallazina amanu la taqullaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun.
Ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, la taqullaha wa rasula, kada ku ha'inci Allah, kada ku ha'inci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam, wa taqulu amanatikum, haka kada ku ha'inci amanonin da ke tsakaninku da juna, wani ya bai wani ajiyar kaza, wani ya bai wani wato hannun jari ya rike, ko kuma wato a raba riba tare, ma'ana dai kar ku ha'inci Allah da manzansa, haka kada ku ha'inci junanku, kar ku ci amanan juna. Shine wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun alhali, ko kuna masu sani, ai ta'lamuna an kad waqa minkum khiyana, kuna cikin sanin cewa akwai ƴanci tare da ku bai kamata ku yi haka ba, abinda kuka yi bisa ga kuskure, bisa ga rashin sani, wannan Allah na yafewa, amma abinda kuka yi da gangan, to lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala na iya kama ku a kai. Na'am,
wa annahu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa annallaha
وعلموا كسني سوى أنما أموالكم سنري دوشورين دو منجدي يملكا مكو وأولادكم كما دعائها دو منجدي كيباكو فتنة وندوك جربا تدر بريس الله يا باب وانا نيدين يقا كن ذاكو يمسى بودياكا وانا الأمري وأن الله عنده أجر عظيم كما كسني سوى للي الله تعالى أوليسني لا دامي جرمائكي da dukkan mutumin da ya aiwatar da dukiyarsa ta hanyar da shari'a ta ce da dukkan mutumin da ya tarbiyyanci ƴaƴansa tarbiyya ta gari yana da lada da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada domin sa talatin
ya
الذين آمنوا يا وطن بسك إيماني إن تتق الله ينهر كنت سورا الله بالإنابة تان يقوم وغريش يجعل لكم فرقانا وبنجي سبحانه وتعالى زيسا يامك فرقان منين فرقان ودن سمع لمسك تيسين مخرجا وبنجي زيسا يامك وفتاتك دم مستطيلك وكسامكم أدونين سيامكم سامتطي الله زيسامكم وفتا azaban cikin kabari Allah zai samu kuma fita ba za ta tafi ku ba wahalan ranar tashin kiyama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah zai samu kuma fita in tattaqullaha matukar kun kiyaye dokar Allah kun ji tsoron sa yaj'al lakum makhraja yaj'al lakum furqan to shine suka ce makhraja saboda fadin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib makhraj atan gure shine furqan ana waɗansu malaman suka ce furqan a nan gurin ma'ana Ubangiji zai ba ku ilimi mai inganci matuƙar kun yi takawa kun yi tsoron Allah to Allah zai ba ku ilimi mai inganci allazi tatamakkanuna bihi min alfarqi bayna alhaqqi walbatil wa bayna adh-dhalalati walghiwaya za ku sami ilimi mai inganci wanda ta hanyarsa za ku iya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya za ku iya rarrabe tsakanin hanya ta shirya da kuma hanya ta bata shine da Allah kun furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum kuma idan kun yi takawa din nan dai Allah na iya kankare muku sayi'atikum kurakuranku waɗanda suke kanada menene sayi'at waɗanda suka ce sayi'at a nan gurin ana nufin su ne kananan zunubai ba waɗanda suke manya ba manya abinda suke bukata tuba amma kananan zunubai to su ne yin takawa yin istighfari din da aka kankare su amma matukar babban zunubi ne to wannan yana bukatan tuba saboda san Allah ya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum in tajtanibu kaba'ira in kun ne santi me kaba'ira ma tunhauna anhu manyan laifin da ake hana ku wannan ne santa su ake yi to nukaffiru ankum sayi'atikum to sai mu kankare muku kananan su waɗannan sai ku yi ma ya kasance an kankare muku zunubin saboda ka sayi'at a nan gurin kananan zunubai kenan Ubangiji yake cewa wa yukaffiru ankum sayi'atikum zai kankare muku kananan zunubai wa yaghfir lakum kuma ya muku ghafara wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ta'ala ma gutun falala ne mai girma وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُنَاوَ أَلْأُمَّرْكَ أَقُوكَ تُنَاكَ أَكَنْكَ رَنْكَنْكَ يَا وَنَّا النَّبِي إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا إِنْدَ كَافِرِسِكِ قُلَّا مَكَ مَاكِرِسِ سُكَذَوْنَا فُنَا يَمِّي إِنْ دَنْجَنِ لِيَا يَذَاتِي دَكَيْ لِيُثْبِتُوكَ سِنْسَكَ مَكَنِسِ تَوْلِي سِجِيفَ سِكِمْ كُوكُكُ سُهُوتَ لَكَيْ أَوْ يَقَتُلُوكَ كُوكُمَتِي تَعْرَنْ دَنْجِي سُكَسِكَ غَبَاتَيَا أَوْ يُخْرِجُوكَ ko su fitar da kai daga cikin garin Makka me ya kamata su yi shawara suka yi suke ce al'amarin dan Abdullahi ya dame mu, yanzu ba mu san yadda za mu yi kuɓuta. Kullum sai zanye mana mutane ke suna koma zuwa gare shi. Yanzu dai lallai a wata ɗaya daga cikin ɗaya da a kuɓuta. Waɗannan suka ce to a kama shi a ɗaure a cikin kogon dutse a daina ganin shi. Waɗannan suka ce a'a abin da ya kamata a yi a kashe shi, ya ka ce in kun kashe shi kuma ƴan ƙabilarsa ba za su yarda ba. Sai wani kawo dabara, ai ba wai kashewa ta ku sa mutum da ya je kashe shi ba, ku tara duk ƙabilun Larabawa kowace ƙabila ta ba da wakilcin mutum ɗaya. Jarumi barde kado mai ƙarfi ya zo da takobinsa, sai a haɗa su gaba ɗaya su nutse wa Annabi rubdubu, sai yadda ƴaƴan Abdulmuttalib ko da sun tashi fansa ba za su iya yaƙar dukkan Larabawa ba. Shi ne auyakatu luka, aunukhriju ko a fitar da kai daga gari, shi ne abin da ya fi dacewa. Sai waɗansu dattijai, wato dattijan shirme kenan, suke cayan kun fitar da shi daga gari zai je san gunin ya ƙara ƙarfi, zai samu waɗanda za su taimake shi. Yanzu dai shawara da su shi ne ku je ku kashe shi. Su shi ne Allah ke cewa wayamkuruna wayamkurullah, wayamkuruna su suna kulla makirci da dabara ya za su yi su ga bayanka. Wayamkurullah, Ubangiji ko na kulla dabara ya zai samar da kai. Su sai Ubangiji ya yi a ga cewa da ƙarshe nasara wa take a janibin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne tsayayyen dukkan wani mai dabara. A nan gudun abinda ake nufi da almakru shi ne kulla dabara. To kulla dabara iri biyu ne, imma wanda zai zanto akwai yabo, imma wanda zai zanto akwai zargi da kushi cikinsa. Kulla dabara wanda yake abin zargi, wanda zai zanto irin wannan sifar illa ala wajhi taqyid, dole ka kawo kaidi ka ce inna Allah ta'ala makirun bil kuffari, makirun bil makirina, makirun bil ladina yamkuruna linabiyhi walil mu'minina. To wannan ya halatta in ka fada wannan yaban Allah kai, amma haka ka ce inna Allah ta'ala makir, a'a sai halatta ba, dan ba za ka ce ba ai ka tsage shi ne daga fadansa cewa wayamkurullah, tunda uzifa al-makru ila Allah kenan zai yi ka sadar masa suna ka ce Allah ta'ala makir, amma Allah ya dace illa ala wajhi taqyid, inna Allah ta'ala makirun bil kuffar, makirun bil makirina, makirun bi kaza kaza, wannan ya halatta, amma ka ce al-makir kai shi ne bai halatta ba. Shine wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Sallatul fana ala sunna وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنا كرنت مسوا آيهم قالوا سيكنسنتي قد سمعنا حقيقة منج أبين لأك كرنت الدمو أما فبادين كربابا. Don abin da ya biyo baya sai suke cewa launa sha'u, da a ce mun ga dama na kunna misla haza, da mun faɗi kwatankwacin wannan magana. In haza, wannan abin da ka zo da shi ba komai ba ne ba, illa asatirul awwalin, face tasiriyoyin mutanen farko. Haka suke faɗa suna masu izgili ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai launa sha'u na kunna misla haza, inda muna so sai mu kawo. To inda kuna son ku kawo, to ku kawo mu, na ma kansa kawowa suke. Ko da Musalimu bin Kazzab da yake kawo kaza wayi, da yazo zai kwaikwaye, zai kwaikwaye Al-Qur'ani mai girma, ya kawo wani tadabbarun larabcin sa bar kan gado, mutanen suka ce da Allah ka yi shiru, mun san abin nan da ka faɗa ba wahayi bane ba, amma za mu goyi bayan ka tunda kai dan kabilar mu ne. Mun san za mu goyi bayan ka tunda dan kabilar mu ne, lakin da Kazzab Rabi'a ta ahabbu ilaina min sadiqin mubin, suka ce wanda yake makaryaci ɗan ƙabilar Rabi'a sai muka fi so fiye da mai gaskiya ɗan ƙabilar Mubarak. Amma dai kar ka sake fito da wannan abin cikin jama'a, sai ai mana dariya. Wace alfil malfil wa ma adraka malfil lahu zammun tawil wa qurtumun tawil allakimati lajma wa saridati sarida ihalatan wa tamilat kitidallati wa tatibiya. Ai ba zai yiwu ba. To ka gana a ce wato barazana ce wai launa sha'u la kullu misl hada, inda mun ga dama da mun faɗi kwatankwacin wannan, to da ku faɗa din ba dan ba tsoro ba. In hadha illa asatirul awwalin, ai wannan ba kowa bane tafi sai ta tsinnin mutanen farko haka suke cewa to amma Allah ya kalubalance su kuma suka kasa yace kullayni tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira ba kuma laraba ba kutar dukkan dan adam din dake ban kasa da aljannin dake ban kasa ku yi taron dangi akan ku kawo kutan kutan alqur'ani ba za ku taba kawowa ba koda tashi ya taimaki tashi haka Allah madaukakin sarki ce saboda ta ga kasawa ce amma ba ta so a gane sun kasa sai suke barazana launu sarul kullu misla hada to wannan ko barazana ce ko mai ga dawo zai faɗa amma sai ce wadda'awi in lam tuqam alaiha bayyinatun fa abna'uha adiyahu ai ga aure baka ba za ta wadatar ba sai ka kawo mana dalili na sarari mun gan shi mu taba da hannun mu ji to sai mu da abin da ta faɗa gaskiya ne amma sai ka tuka da muka wannan ba gaskiya bane ba kawai sai Allah ta tunan lokacin da suka rinka fada su kafiru suna cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik in har wannan abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne daga gare ka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai radabi sai ji wani karfin hali da kawun kai shine aka ce a duniyar wauta ba saba ta hunkaziri wanda dai Qur'ani ya fito mai wauta ba irin wannan ku shi fa in kana hadha huwa al-haqq min indik in abin nan da gaske ne daga wurin ka yake me ya kamata yace shi yadda mun zuwa gare shi yanzu ya zanto bai yi da shi ba dan bai gane ba dan ya ka samu tabbas daga wajen Allah yake sai ya zo yana addu'a ya Allah in har da gaske ne daga gare ka wannan Qur'ani yake kamata ya yace me tasirin da mun zo gare shi amma menene ma'ana menene hankali ko tunani ko basira cikin cewa ya Allah in da gaske ne wannan abin da gurin da yake kai mana ruwan da zuwa daga sama me ya alaka da juna ta ga duro ta ta karfi ta kare nan gurin fa amtir alaina idza aka saka ce amtir alaina hijrata min as-sama sufyan ibn uyayna yake cewa duk inda al-matar ya zo a cikin al-qur'ani to azaba amma idan an yi rufin ruwan sama sai a ce al-ghayth yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yunziru rahmata inna allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taktibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir amma kace al-matar to azaba ke mu ko mun saba a larabcin mu ne da gobe da an ce al-mataru mai ruwan sama a cikin Qur'ani ko al-kai haka Allah ke kira shi amma an ce amtir alaina amtarna alaihim hijaratan min siddilin mamdudin musawwamatan inda rabbik wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matarul munzirin duk wani menene azaba ce gaba da ba mu ganin ruwa a cikin ta abinda Sufyan ibn Uyayna ya faɗa kenan daya daga cikin manyan shugabannin tabi'ina wanda Imam Shafi'i ke cewa Sufyan ibn Uyayna da Malik ibn Anas laulahuma la zahaba al-ilm min al-hijaz ba dan su ba da ilimi ya kaura daga Makka da Madina ya koma wani wurin amma su suka haddace ilimin sai suka rayar da shi a zamanin su to Allah madaukakin sarki ya fito mana wannan mummunan magana ta su sai kuma ya kawo mana an tabi ba su sai ce ne
wa ta Allahu mu'annabahu wa antakim wa ta Allahu mu'annabahu wa yastaghfirun
addu'an nan da suka yi cewa inda gaske ne ai musu ruwan azaba daga sama sai Allah ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum Allah bai zanto boye musu azaba wa anta fihim al-alim kai kana cikin su da a ce za ka tafi ka kyale su su da sai musu azaba amma yanzu kana Makka idan aka saukar da azaba ku ta farko wa da kowa ciki to saboda kai yanzu kai
kai sunadarin da ta zuni musu kariya daga saukan azaba wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum kuma ubangiji ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna arhalin suna istighfari ba su kafiran ba suke istighfari wa hum adh-dhamir yu'udu ila ahli makka wa hum al-ali cikin su mutanen makka yadda da biruna ko wanda suke nema suke istighfari shi ne sauran mummunan da ke tare da annabi ma'ana ba dan mummune ba da annabi a cikin garin makka a wannan lokaci da an yi wa mutanen makka azaba shi yasa annabi da ya taho a shekarar hudaybiya zai je shiga makka da karfi daga karshe aka yi sulhu ya koma sahabbai ransu bai so ba so suke a je ko da karfi a je a shiga makka mana har Umar ke cewa shin ba ka ce ba ka yi mafarki Allah ya nuna maka za mu shiga makka ya ce na yi mafarki Allah ya nuna mun zan shiga makka amma na ce maka wannan shekarar sai hakuri mana mene ne abin da mene ne gaggawa ai ni ban ce maka wannan shekarar ba yanzu kuma don mu shiga wannan shekarar ba me zai hana mu shiga shekarar mai zuwa ko shekarar mai zuwa ko uku mene ne abin da ce to sai Allah yake faɗin hikimar da ta sa mummune ba a ba su dama sun shiga da ƙarfi ba da sun shiga da ƙarfi a wannan lokacin akwai sauran mummune wanda sun yi imani sun koyi imanin su ba su da ƙarfin yin hijira in waɗannan suka shiga ko da ƙarfi za su karkashe kowa da kowa da ke ciki za su yi kan mai uwa da wabi sai suka ce ƴan wasu musulmai ba su sani ba shi ne Allah ke cewa wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatawuhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزينوا داما من انك تنيوم وكسن بتوثي هجراء ان يدبو كهي لعذبنا الذين كفروا تو داما اذا صدى كافرين مساكو جوكو سدلك الكيكو يكيسو اما بسبتو بكم وكوم كسنسوا in kuka zo ko ka shi ku yi laifi ba tare da kun sani ba shi yasa aka hana ku shiga bana har sai shekara mai zuwa kafin lokacin sauran su ma sun hijira sun fita shi kenan sai ku shigo ku furo mutanen maka gaba ɗaya a shi kun gada fara jihadi a ko magana hijira a cikin su to shi ne ce ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba halin kana cikin su kai annabi wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba halin suna istighfari to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu da kai wanda muka yi kuskure Allah ya ga mana na rage mun ci biyar saboda wani bayani mai matukar muhimmanci bayani ne guda biyu bayani na farko dangane da daukan azumi daukan azumin watan Ramadan duk shekara musulmi na samun kansu cikin matsala ko babban dalilin da yasa muke samun kanmu cikin matsala dalilai ne guda biyu dalili na farko jahilcin mutane dalili na biyu kuma san zuciyar waɗansu masu ilimi ba dukansu ba duk lokacin da san zuciya ya haɗu da jahilci to shi kenan dukkan sharuɗa na halakar ɗan adam ta riga ta tabbata a asali a gari guda ko a ƙasa guda ba a yarda ba mutane su ɗauki azumi daban-daban a asali so ake su ɗauka gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa as-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yufṭiru an-nas wal-adḥa yawma yadḥa an-nas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kun ga azumi wanda ubangiji ke kirga shi a matsayin azumi shine azumin da mafiya yawan jama'a suka tashi da shi kun ga sallah wanda ubangiji ke kirga ta a ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawan jama'a suka sha ruwa kun ga layya wanda ubangiji ke kirga ta a layya ita ce layyar da mafiya yawan jama'a suka yi layya a ranar ma'ana idan an samu saɓani ko an saba duk shekara a samu saɓani wani ya ɗauka yau wani ya ɗauka gobe to kai ka duba ka gani tsakanin kasan da suka ɗauka yau da wanda ake sa ran su ɗauka gobe a da iya ijtihadin ka da hasashenka ba da san ranka ba wanne ne ya fi yawa to wanda suka fi yawa ka shiga cikinsu abin da wannan hadisin na annabi shi kenan. As-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yufṭiru an-nas wal-adha yawma yadhha an-nas. A asali a gari guda haka za a yi, kuma wannan hadisi sai ya zama hujja na cewa idan mutum ɗaya ya ga wata da idansa sai ya zo ya ba da labari sai aka kiyarda da ganinsa, alƙali bai karɓi shaidansa ba, shugaba bai karɓi shaidansa ba, me ya kamata ya yi? Shi ya yi azumi ko da shi kaɗai ne, ko kuma ya yi haƙuri su ɗauka tare da ‘yan uwansa musulmai? Zance mafi inganci a nan zai jefar da yaƙininsa ya bi taron jama'ar musulmai, saboda faɗin annabi as-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yuftiru an-nas. Ko ka gaishe da idanka fa sai ka faɗa ka giyarda, ka je alƙali bai karɓi shaida ba, sarki bai karɓi shaida ba, manyan gari ba su karɓi shaidanka ba, wanda duk ake kirga maganar su ba su karɓi shaidanka ba, to sai ka hakura da ganinka ka bari ku ɗauka tare da jama'a. Shi ne ka'idar da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu. Har Mafruq ibn al-Azda ya zo wurin Aisha ya ce ni fa yau ina azumi, ta ce a ka bari, bayan ga ranar da mutane za su ɗauka da ya ce a ni ya ɗauka, ya ce masa a'a, Annabi ya ce azumi ranar da mutane suka ɗauki azumi ba ranar kai kaɗai ba. Ko ka gani kai kaɗai wannan bai shafe mu ba, mu kai kaɗai ya shafa, amma dole ka zo ka bi taron jama'a. Wannan shi ne ka'idar musulunci. A gari guda, a ƙasa guda, lallai ne a ɗauki azumi rana guda. Tiya ya za a gane rana guda ya samu sabani ranar da jama'a suka fi yawa. Idan an haka zan raba wannan shekara ɗaya biyu, to duk wanda yake karya ma sai ya daina ko. Saboda ya san ko da ya karya ba za a goyi bayansa ba. To wannan idan ya zanto ƙasa gida kenan ko gari guda. Abu na biyu, menene bambanci tsakaninmu da Misra? Idan mun ga wata yau, lalle ne mutanen Masar su ma ya kasance sun gan shi? A'a, ko kuma lalle ne su yi aiki da ganinmu ko za su yi aiki da ganinsu? Mutumin da yake Saudiya lalle ne ya aiki da ganin watan Najeriya, ko wanda yake Najeriya lalle ne ya aiki da ganin watan Saudiya, ko ya al'amari yake? Akwai hadisi na Kurai wanda ke cikin Sahih Muslim, Abu Dawud ma ya rawaito shi. Ummul Fadl ta aike shi zuwa ga kasar Sham, da ya je kasar Sham tare da su Muawiya, sai suka ga wata a daren Juma'a, wato Alhamis da yamma kenan, ana ya gobe Juma'a sai suka ga wata, sai suka ɗauki azumi. Quraysh ya yi adadin wani azumi, sannan ya taho Madina. Da ya zo Madina sai ya samu Abdullahi ɗan Abbas, ya ce da shi. Abdullahi ɗan Abbas ke tambayarsa cewa yaushe ko ga wata ne ko a can kasar Sham? Sai ce mun gan shi ranar daren Juma'a, kuma lalle na gan shi, jama'a ma sun gan shi, banda ni mutane da dama sun gan shi, ku da haka mun ɗauki azumi. Sai Abdullahi ɗan Abbas ya ce mu kuwa ba mu gan shi ba sai daren Asabar, sai washegari kenan. Saboda haka mu ba za mu yi aiki da sallar ku ta mutanen Sham ba, tunda kun gani ku yi aiki da ganinku. Ku yi sallar ku lokacin da ku ga dama, lokacin da ya tsaya muku. Mu ku ba za mu daina azumi ba har sai mun ga wuta da idanmu, ko kuma in ya suka kwana 30 ko da mu gan shi ba. Kaga Sham a lokacin nan ƙarƙashin jagorancin Muawiya kenan, wanda sahabi ne cikin sahabu annabi. Nan ga Abdullahi ibn Abbas. Quraysh ya ce ba za ka yi aiki da ganin Muawiya ba? Ya ce a'a. Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yace mu dai wannan shine abin da Annabi ya ce mana. Su mu ru'yatihi wa aqwalihi, mun gani mun dauka sai mun gani kuma za mu azumi. Kaga kenan wannan ya nuna idan ka sa ta bamban ba laifi bane a samu bambancin ganin wata. Tun daga tun lokacin sahabbai wanda su ne khairul qurun, khairun nas a ban kasa su ne sahabban Annabi. To amma ga shi a lokacin sa an samu wannan sabanin, kuma wani bai aibata wani ba, wani bai zargi wani ba. Da haka dan mun ɗauka yau Saudiya ta ɗauka gobe, ko mun ɗauka yau Niger ta ɗauka jiya, ko mun ɗauka yau wata ƙasa ta ɗauka wani abu, wannan duk ba zai zanto abin zargi wa juna ba, inda a ce muna karanta irin waɗancan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kun gani akwai bambanci.
Ba a samun sabanin sai in kasa ta sha bamban. Don tsakanin Madina da Sham tafiya ce ta kusan wata.
A yanzu haka a jirgin sama idan ka tashi daga Madina kana son ka je ka sauka babban birnin Damascus kana bukatan wato kai awa ɗaya da rabi ko zuwa awa biyu a sama.
Kafin ka je Damascus. Saboda haka sai waɗancan suka yi azumin su daban waɗannan suka yi daban waɗannan suka yi sallar su daban waɗancan suka yi daban.
Amma a gari guda a ƙasa guda ba a taɓa samun inda sahabbai suka canja wannan sun sallar wannan su gobe irin yadda mu muke. To tunda haka ne ya za mu yi mu gyara sai mu koma kan maganan farko kenan as-sawmu yawma yasumun nas wal fitr yawma yafturun nas. Ranan da jama'a masu yawa suka fi to a rannan ne ranan azumi. Ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan shan ruwa. Ranan da jama'a mafiya yawa suka fi rannan ne ranan idin babbar sallah. Kuma a nan gurin za mu fuskanci abu guda biyu. Abu na farko sabanin da aka samu a lokacin sahabbai ba a gari guda ba ne a wani gari ne. Gari ne ya sha bamban sai aka samu sabani amma a gari guda ba su taɓa yin sabani ba. Abu na biyu sabanin da aka samu na ranaku ne guda biyu bambancin tsakanin yau da gobe ko jiya da yau kawai. Mu ko yanzu bambancin mu kwanaki nawa ne? Waɗansu dai sun yi azumi jiya, waɗansu sun fara su daga yau, waɗansu kuma suna nan sai gobe. Waɗansu kuma sai jibi. To da haka kaga dole akwai jahilci akwai son zuciya shi yasa na ce sai mun kori abu biyu sai mun kori son zuciya sai mun kori jahilci. Yanzu mutumin da kaga a ce har yau bai fara azumi ba sai gobe ko jibi. To kaga dole na akwai ta kifi a cikin al'amuransa da yawa bai kamata mutum ya samu kansa cikin wannan matsalar ba. To da haka yayin wa mutum ya wannan dai shi ne. Jirgin ruwan fita ba ka iya hana mutane sabani lokaci guda amma dai ya zama wajibi duk wanda Allah bai wa rabo na ilimi komin kadindansa ya rinka fadakar da al'ummar musulmai. Kuma ku gane wata ba shi ake bautata ma ba, wanda ake bautawa shi ne Allah. Su wannan watanni da aka sa alama ne na kawai idan kun gan shi ku yi wata aiko ku ɗauki azumi amma bautar ba garin take ba. Inda mutum zai zo ya takarkare ya shimfida ƙarya bai ga wata bai zo ya ce ya gani kuma ya zarto a siffofinsa na zahiri yana da kamalar da a iya karɓar labarinsa ba munna masa zato ba sai aka karɓa aka yi azumi ɗin tare da cewa wata bai tsaya ba Allah ya karɓe shi a matsayinsa na Ramadan. Ko da kun ɗauka da kuskure ba ai ba a kan jahilci ku gina ba ai ba a kan son zuciyarku ba ne. Da kuna da tabbas cewa wani makarci ne kuma kun san gari ya zo ya faɗa ko karɓa to ya zanto ba Ramadan kuke ba wani shirme kuke daban. Amma a siffofinsa na zahiri ba ka da yadda za ka yi ka kushe shi sai ya zo ya faɗa ku ka amince da shi don ganin siffofinsa na zahiri shi kenan ibadar ka ta yi daidai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya ku jama'a ni ɗin da kuke ji da gani ɗan adam ne ina yin kuskure kamar yadda mutane ke yin kuskure. Kar ɗaya daga cikin ku su zo husuma shi da ɗan uwansa wajena ya zanto ga mara gaskiya amma da daɗin baki ga mai gaskiya kuma zan magana bai iya bakinsa ba. To ni ko in na ji daɗi ko yaya na ji wanda ya gabatar da bayanai fa na zahiri to zan ɗauki haƙƙi in bashi in mutum ya kasa yin bayani don alƙalanci ana hukunci ne da zahiri. Wallahu ya tawalla sara'ir yace to duk wanda na ɗauki kayan ɗan uwansa na bashi yaje ya ci to ya sani cewa wuta ya ci. Amma shi Annabi da yi wannan hukunci kuskure ne ba kuskure ba daidai ga mutum baya da gaskiya amma daɗin baki ga kuma wanda yake da gaskiya amma kuma baki daji bai iya zama kinsa ba. Idan ka tambaye shi abinda zai faɗi yanzu in an jima kuma sai ya sake ba da wani statement ɗin daban ba na ɗazu ba kuma shi ne ke da gaskiya amma bai iya bakinsa ba. Kaga dole ba za ka ce ba duk da na gano shi ke da gaskiya ba zan ba shi gaskiya ba zai yiwu ba haka. Gwargwadon yadda dalilai suka bayyana sakamakon bayanin wannan da wannan a kansu ne kake gina hukunci. Ko da ka yi rashin sa'a ka bai wa mai gaskiya rashin gaskiya ka bai wa mara gaskiya gaskiya a wurin Allah ta kubuta, sai dai shi wannan a ciki ya shiga ciki. To haka ko da mutum ya zo ya yi muku ƙarya ya ce bai ga wata bai ce ya gani, ko kuka yarda da shi dangane da sufofinsa na zahiri, a wurin Allah kun kubuta, shi kuma yana can sakamako na jinsa. Yana ji idan muka ɗauki waɗannan al'amura, to ko malamai suka taimaka wajen tafsirin na azumi su ta faɗakarwa, kila wannan zai kawo gyara dangane da al'ummar da muke ciki. Allah shi mana gaban katar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة